والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع. نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله: وعاشروهن بالمعروف. وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتسامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برعيه ولا بذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم، فيه نبأ من قبلهم وخبر ما بعدهم وحكم ما بينهم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، فلا يستطيع أن يزيغه إلى هواه، ولا يحرف به لسانه، ولا يخلق من كثرة الترداد، فإذا ردد مرة بعد مرة لم يخلق ولم يمل كغيره من الكلام، لا تنقضي أجائبه ولا تشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أون مسلاة متارك البركة مسلاة عثمان ابن عفان دكينا غدنك يا أتنوانا غدينا كانوا أون يمتشي نلي تنم دلن تلاتة يومنا biyar ga watan Rabi'ul Tsani hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama 1444, wanda kuma yake daidai da 31 ga watan 10 miladiya ta 2022. A wannan majalisi na mako mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna Al-Furqan bain al-Haqq wal-Butlan, wallafar Sheikh al-Islam Abu al-Abbas أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى. ونشين درس من 43 أتكلم وانا للتافي عند ما لقيتي شبدا جمدا وتو منهج مجباتا سأل مجباتا كوكما تفرك مجباتا وجن كف دليلي akan matsaloli da suka shafi aqida ko matsaloli da suka shafi ibada ko kuma matsaloli da suka shafi suluk, inda yake tabbatar mana da cewa magabata na ƙwarai sabon Annabi sallallahu alaihi wa sallama da tabi'ai da kuma atba'ut tabi'ina, waɗannan duka tsare ku ne da Allah da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yabe su, ya kuma wato ambaci cewa su ne suke da falala, su ne al-qurunul mufaddala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta su da al-khairi, ti khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. to tsarin su shine kafa hujja da ayoyin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba tare da karkace ma waɗannan abubuwa guda biyu ba ko fifita wani abu akan su to inda yake cewa a magabata na kwarai suna kan cewa shi alqur'ani da hadisi idan aka fahimci tafsirin sa ta bangaren annabi sallallahu alaihi wa sallama to ya baya buƙatar tafsirin masana luga wato harshen larabci da adabin sa waƙe-waƙen sa da rubutun sa na zube da sauran abubuwan da ake karanta a cikin ilimin luga to inda alqur'ani inda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya bayanin alqur'ani ga abin da yake nufi ko kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara hadisi to kuma shikenan magana ta zo karshe ba a buƙatar kuma wani ya zo da wani salo na daban wajen ya faɗi wata fassara da ta saba wa wannan fassara ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba laifi ya kawo wasu abubuwa wadanda za su ƙara ƙarfafar fassarar annabi amma ba su saba mata ba in kuma har za su zo zai zo da wata fassara daban saboda yana ga shi ƙwararre ne a fuskar larabci yayi wa alqur'ani wata fassara ta ci karo da fassarar annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan fassarar tashi a baryarwa ce ya sashiyar fassara ce ba wacce za a yi izina da ita bane ko kadan to shine a cikin bayanin da yake cewa malaman fiqhu suna cewa al asma'u thalathatu al anwa sunaye da suke zuwa a cikin alqur'ani ko a harshen annabi sallallahu alaihi wasallama iri uku ne nau'un yu'rafu hadduhu bishari akwai nau'in da ake fahimtar haddinsa wato ta'rifinsa shi menene shi ana fahimtar wannan ta hanyar shari'a kasalati wa zakati kamar sallah da zakka da muka yi bayani a wancan zaman bayani mai fada cewa kalmar sallah ko da tana da wata ma'ana a luga masana harshen larabci ko kuma larabawa kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama in suka ce as-salah ne suke nufi to bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya bayani mecece sallah daga kabbara harama har zuwa sallama to wannan ita ce sallar ko da za a zo da ma'anar luga to ba ita ce ma'anar ta a shari'ance ba haka nan zakka ko da tana da ma'ana a tsuran harshen larabci annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayanin mecece zakka wani irin kuɗi ne ake karɓa wa zakka suwa ake ba wa zakka sai sun kai nawa ake fitar musu da zakka wanda duka bayanin da ya shi da bayanin zakka haka nan hajji haka nan azumi da sauran duka lafuzza da shari'a ta amfani da shi ta kira wasu ayyuka na ibada da waɗannan lafuzza to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani wannan su ake kira alhududu shari'iyya wato abinda shari'a ta riga ta bayaninsa don haka ba a buƙatar kuma bayanin kowa bayan na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo da shi sai wa nau'un yu'rafu hadduhu bil lughati akwai kuma wanda ta fuskar harshen larabci ake fahimtar ma'anarsa yace kashamsi wal qamar kamar rana da wata kalmar ash-shams wanda duk yake jin larabci in an ce ash-shams ya san me ake nufi da ash-shams baya buƙatar sai an kawo wani hadisi ko wata aya don ai bayanin me ake nufi da ash-shams su waɗanda ake maganar da su da harshen su an ce wash-shamsi wal wadhuha sun san me yake nufi da ash-shams haka nan al-qamar an ce al-qamar al-qamar idza talasa san menene al-qamar din shine wannan watan da muke gani a sararin samaniya to ire-iren wannan irin su taurari wanda duk ba sa buƙatar sai a wato an nemi wasu hadisai ko wasu ayoyi don su yi bayanin mecece menene tauraro an gane ko waɗannan duk ana sanin su ne ta hanyar luga luga tana iya bayanin waɗannan abubuwa al-bahar an-nahar al-anhar duka waɗannan ba sa buƙatar wani abu illa ka san harshen da alqur'ani ya magana da su sannan kuma nau'un yu'rafu hadduhu bil 'urfi sai wanda ake sanin shi ta hanyar al'adar kowace mutane akwai al'urf shine al'adar kowace mutane kowace al'umma tana da al'adarta tana da tsarin rayuwarta ne kullun ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowannen ku mun sanya masa shari'a ko mun sanya masa tsarin rayuwarsa to haka nan ubangiji subhanahu wataala da ya halicci mabambanta halittunsa shu'uban wa qaba'il to kowanne kuma yana da ya basu wasu al'adunsu wajen sa suturarsu wajen maganarsu wajen tafiyarsu wajen aurace-aurancensu daɗin suna waye da sauransu duk kowace al'umma tana da nata al'adar da take gudanar da abubuwan ta da shi. To akwai abubuwa da shari'a bata iyakance su ba, sai ta barwa kowace al'umma bisa ga al'adar ta. A duba a al'adar wannan zamanin, a al'adar wannan al'ummar, ko a al'adar wannan wurin, ko kuma a al'adar wannan zamanin, me ake nufi da wannan abu. To shi wannan abin da ake nufi shine shari'a take nufi. Kamar shine ya misali da lafazin al-qabd. Al-qabd hadisi sun tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya shafi harkar ciniki. Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo cikin hadisin Abdullah ibn Umar, man ibta'a ta'aman fala yubi'uhu hatta yaqbidah. Kuna ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man an yuba'a ta'aman qabla al-qabd. Duka abinda aka saya na abinci, Annabi ya hana a sayar da shi kafin a karba, kafin ya zo hannu. Sauraka wannan hadisi sun zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahihaini. Akwai hadisin Abdullah dan Umar, akwai hadisin Abdullah dan Abbas, da duk sun zo da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam naha man ishtara ta'aman fala yabi'u hatta yastawfiyahu. Wanda duk ya sayi wani abinci, wato ya sayi shinkafa ko masara ko dawa, to kada ya je ya sayar ma wani sai ya karba, sai ya shigo hannunsa, sai ya zama karkashin wato tasarrufinsa, sannan ya halatta ya sayar ma wani. To kalmar al-qabd hatta yaqbidahu, har sai ya karba. Karba din nan kowace kowane irin kowane irin nau'in abin saya da abin sayarwa, akwai nau'in karbarsa, ba abu ne iri karbar ba iri ɗaya bace, tana sha bamban da abinci zuwa abinci, ko kuma abin saya zuwa abin saya. Wani abin sayan da hannu za ka karba, in ka saye shi ka ce ka karbe shi, shine a baka abin a hannunka. Ka je gurin mai agogo ko mai sai da radio misali, ko mai sai da waya, in ka saye wayar sa karba shine ya miƙo maka karba abin ka a hannunka. Wannan shine al-qabd. Duk abin da zai yi in an saya a miƙo maka, to wannan karbar da za ka yi a hannunka shine abin da ake kira al-qabd game da wannan abu. Akwai abin da kuma ba zai yi a miƙo maka shi ka karba ba. In ka sai fili ko ka sai gida, za ka ce a miƙo maka shi? Menene karbar a nan? Shine a baka takardu, a baka makulli, shikenan ya zama gidanka. Ko takardu ya zama na, ko a rubuta takardun da sunanka, shikenan ya zama mallakinka. In mota ka saya, da zarar aka danka maka takardun mota da makullin ta, ka hau ka zo ka aje a garejin ka, shikenan. Wannan shine al-qabd. Kaga ya sha bamban da ka sai agogo ko ka sai kan waya. Ita wannan karbarta shine ka a baka makullin, a baka abin nan. Wannan shine karbar. Wani lokaci takardu ne kawai za a baka, kamar aka canza takardu aka sa sunanka aka yi, shikenan. Wannan shine karbar. Wani cinikin check ne kawai za a baka, shikenan ka karbi kudinka. Dan shine al-qabd yana kasancewa ta fuskar mai saye da mai sayarwa. Kowanne akwai buƙatar sai ya karbi, wannan ya karbi kudinsa, wannan kuma ya karbi kayansa. To in ka karbi kayanka ya zama mallakinka, a lokacin da ribarsa da asararka tana kanka. In ka ci riba akan abin nan, shikenan asara ta hau abin nan kai ta shafa, bata shafi mai sayarwa ba. To kalmar al-qabd kaga ta sha babba. Yanzu da ake da harkar ciniki da zaka sai kaya daga kamfani, ila kamfanin yana can wata kasar, yana China ko yana Dubai ko yana da abin nan, saboda kudin da zaka bashi zaka yi masa wato transaction ne, zaka tura masa ta account ne, shi kuma zai turo maka takardun kayanka. Bayan an saka maka kayanka abin nan, ko an danka akan wakilanka, zaka da turo maka takardun kaya, ka san cewa ciniki ya riga tabbata, su sun karbi kudin su, kai ka karbi abin nan takardun kayanka. Saboda kaga yanzu ya wato bayar da kuɗi da kuma karɓar kaya ya sha bamban da yadda yake a da, ko kuma a hanyoyin da ake bi a wasu cinikanya. To kaga wannan duka urfi ne yake tantance shi, yaya al'adar ta gudana, yaya al'adar ta gudana. Kamar lafazin saye da sayarwa ne, na sayar maka na saya. Wasu malaman da suka tsananta duk wani abin da zaka yi ciniki, sai mai saye ya ce na sayar maka, kai kuma sai ka ce na saya, sannan ciniki ya kullo. To kaga wannan duka ba haka bane. Abinda ya tabbata a al'adance cewa ciniki ne, in mutum ya zo ya kasa kaya sai ya rika kuɗi a ciki, sai ya bi aje asusu da in ka ɗauka ka jefa masa kuɗin a ciki, in ka ɗauka yin ka jefa kuɗin a ciki, shikenan an samu wannan abin nan din an samu wannan alqab din ciniki ya kullu ba tare da wata siga ba ba wani cikin abin nan cikin mai sai ko sayarwa da ya magana suka shiga supermarket zo zaka kawo ka dauko abu ka zo ka samu kashe a bakin koma ka bashi yayi matsamatsan sa ya ciro wata takarda kai kuma ya karbi kudin ka ya mika maka kai baka ce komai ba shi bai ce komai ba kuma ciniki yayi ba bukatar sai kun yi magana sai ka ce nasir ya ce nasir an gane to kaga wannan duk urfi ne ya kawo duk urfi ne ya kawo shine al'adar da ta gudana a gurin duk wanda ya je supermarket ya dauki abu ya je ya bayar da kudi aka bashi bai dawo ya ci aibin sa ya ba kai ka je ka dauko da kanka kai ka mika wuya ka mika kudin nan da kanka kuma kada ka ce kai ba ai cinikin nan da kai ba saboda al'urfu shi yake tantance menene karba menene bayarwa menene karba shine alqab din da yake nufi anan sannan wa lafzul ma'ruf haka nan lafazin ma'ruf kace ma'ruf alqur'ani wasu abubuwan ubangiji subhanahu wataala ya dunkule su a karkashin wannan kalma ba tare da an yi bayanin su filla filla ba saboda kowace al'umma akwai yadda take kallon abin kamar Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf Allah ya ce wa mazaje ku yi zamantakewa da matanku bil ma'ruf kaga anan ba a zo an lissafa abubuwa da ake so kai na kyautata wa mace ba amma al'ada kowace al'umma akwai abinda in kai za a ce ka kyautata mata akwai abinda in kai za a ce ka murna mata to an bar wa kowace al'umma ta yi abinda yake kyautatawa ne ga matanta shine bil ma'ruf ai ma huwa muta'arafun bainan nas abinda duk mutane a gurin suka fahimci cewa wannan shine kyautatawa a al'ummar bahaushe me ya fahimci kyautatawa iyali ka auri mace ka ba ta guri matsuhuni wanda ya dace da ita gwargwadon ikon ka ka abinci ka aje mata wanda za ta ci ko ka ba ta kudin da za ta sayi abinci ko ka ba kudin cefane in za ka fita in ta buƙaci sutura kai in ba ta lafiya ka ba ta kudin magani ko kai ta asibiti wannan duka bahaushe ya yarda ta cewa wannan kyautatawa mace ne to ku yi mu'amala da su akan irin wannan tsarin kaga ba a zo an tantance maka bil ma'ruf ne mai yake nufi ba wata al'ummar bil al-ma'ruf a gurin su sai in zaka rika saya mata duk shekara ka tafi canza mata walwalanta to kaga in haka ne ma'ruf to kaga su ce ashiruna bil ma'ruf shine duk shekara ya canza mata walwalai saya mata to saboda ka kowace al'umma ta san menene kyautatawar a gurin ta wanda in aka yi wa mace za a ce an kyautata mata in ba a yi mata ba za a ce ba a kyautata mata ba to sai Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf to wannan ma'ruf wani abu ne wanda kowace al'umma ta duba ta ga ya yake a gurin ta to haka nan zamu ga irin wannan kalmar alqur'ani tana zuwa abin nan at-talaqu marratani fa imsakum bi ma'ruf aw tasrihum bi ihsan ya rike mace yake bi ma'ruf shine kabi abubuwan da yake bukatar miji ya kula da matarsa na haƙoƙinta to kowace al'umma kuma akwai abubuwan da take ɗauka shine wannan to saboda haka za ka ga malamai suna cewa al'adatu muhakkima wato ita kanta al'ada tana iya yanke hukunci cewa ga yadda ya kamata a ayi shine ya kawo lafazin wa ashiruhunna bil ma'ruf to duk waɗannan ana komawa ne ga urfi ana kowa ne ga urfi ba a yanzu misali aka ce bikin aure kowace al'umma tana da ta tsake tsara bikin aurenta in aka tashi ɗaurin aure mu a nan an saba a gayyata a zo a masallaci ko a wajen masallaci ko a gidan amarya ko a wanda shi uban amarya ya sa ɗaurin aure mutane su zo liman yana zaune ko malami yana zaune a samu mai wakili na wajen bangaren miji da waliyin amarya su zo su yi siga a gaban jama'a wannan shine urfin mu wajen daurin aure to wani ba zai zo ce wannan urfin bid'a ce ba ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam da zai tara da zai aurar da nana a Fatima ai bai ID card bai mai yake ce masa invitation card ba bai invitation ba bai gayyato mutane aka taru ba saboda haka kuna yin bid'a to kaga wannan bai san mecece shari'a ba shi wannan abu ne wanda yake karkashin mu'amalat kuma mu'amala urfi shi yake yi tantance ta illa iyaka dai kawai akwai abubuwa da shari'a ta giginda ya wani abu da ba za a cutar da wani ba za a shiga hakkin wani ba a aure aka ci to a samu siga a samu kaza a samu kaza waɗannan rukunan duk ana son su cika to amma kuma wace hanya za ku bi wajen zartar da waɗannan rukunan wannan shari'a ta bawa kowace al'umma yadda take kasashen larabawa za a daura aure a falon gidan amaryar za a je a dauko ma'azur shi kuma ma'azur din da zai daura aure ma ba kowane malami ne yake daura aure ba sai wanda yake da lasisi daga hukuma yana da signboard a kofar gidan shi cewa shi mai daura aure ne saboda duk wanda yake neman daura aure zai tafi ya kwankwasa masa gida ya kai masa kati to akwai kuma kudin da zaka biya shi shi yana in ya zai cike takarda ya baka kai kuma zaka je kotu sai a baka certificate to shi sana'a sa ce wannan al-ma'zum zaka ce al-ma'zumu shar'i to shi zaka gwayato da mutum ɗaya biyu daga bangaren miji mutum biyu uku daga bangaren amarya a zauna a falo a yi siga nan a rubuta takardar ya baku ya tafi sa sannan ku kuma sai ku kira walima a je can a kashe kuɗi a yi israfi ma wani lokaci to kaga su wannan ita ce sigar su to mun kuma ba haka ake ba mun kuma duk gaba ɗaya kowa da kowa ake so ya zo ya gani to kaga ba za ka zo ka ce ko suna su shine sunna na mu bid'a ko da mu sunna na su bid'a ba su ma an kalbi can a zamanin annabi ai ba wani al-ma'zud ko akwai wani al-ma'zud shine mai daura aure babu amma za ka samu kasashen laraba na duk haka suke saudiya masar ina ne duk haka haka za ka ga akwai ma'zum shar'i wanda shi yake daura aure in ba shi ba ba ka je masallaci ka ce a daura maka aure ba saboda shi hukuma ta sani ta ba shi takardar da zai ciki ya sa hannu ku kuma da wannan za ku je hukuma ta ba ku izini ta ba ku certificate to kaga wannan tsarin su ne a haka ba wanda zai isa ya ce musu bid'a suke yi saboda urfi ne wannan urfi wannan shi haka al'adar kuma al'urfu din nan al'ada muhakkama an fahimci wannan saboda wani ya zo ce ayi daurin aure da yawa da ake zuwa bid'a ake yi ko almubazzaranci ne ko duk ya fita daga tsari na shari'a tsarin shari'a wannan abu da shari'a ta bashi ko kuma ko abin nan kun ga za ku tafi a kafa ne za ku tafi a babura ne za ku tafi a kan dawakai a kan raƙuma za ku tafi a kan motoci jirgi za ku hau ku tafi wani ya rage naku ba ruwan shari'a da mai za ku je ku ɗaura aure in ka zo ka ce mun ai motoci da ake ɗauka a tafi ɗaurin aure almubazzaranci ne ce to ai mai za a je in ka ce a kafa za a je ce to a zamanin annabin an je a kafan ne ko a doki ko a raƙumi suka je duk wannan ba ka da kamar tallace kamar sai da kaya ne wani ya kasa a teburi wani ya sa a shago wani ma yanzu a abin nan ake sawa a WhatsApp ta status ko a Facebook ake tallar sai ka ce na zamanin annabi za a bi yadda ake yin kasuwa a annabi a can haka nan ma yanzu kowa dole sai ya rushe kantinsa ya yin rumfa ko ya kasa abin akan fata ko wadannan irin wanda kace duk wannan mu'amalat ne su mu'amalat abinda ake zuciwa al-aslu fiha al-ibaha al-aslu fiha al-ibaha to shi al-nikah wani bangaren sai yana shiga bangaren ibada wani bangare yana shiga bangaren mu'amala to malai yace wa kana min a'zami ma an'ama Allahu bihi alaihim i'tisamuhum bil kitabi was sunnah yana daga mafi girman abinda Allah ya yi musu ni'ima da shi yayi wa sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'ina yana maganar magabata na kwarai har yanzu maganar su yake dan haka wannan damiri ma an'ama bihi alaihim yana komawa zuwa ga as-salafu salih min at-tabi'ina as-sahabati wat tabi'ina wa atba'ihim sunan al-qurun al-mufaddala din mafi girman yana daga cikin mafi girman abin da Allah ya musu ni'ima da shi i'tisamuhum bil kitabi was sunna kankamewar su ga al-qur'ani da sunna wato daga cikin manyan ni'imomin da Allah ya yi wa sahabbai wa tabi'ai shine kankame littafin Allah da sunnar annabi fa kana min al-usul al-muttafaqi alayha bayna as-sahabati wat tabi'ina lahum bi ihsan yana daga cikin ka'idoji na ilimi da suka yi ittifaqi wato suka yi ijma'i akan su wato al-muttafaqi alayha bayna as-sahabati wa as-sahabai suka yi ijma'i akan su wat tabi'ina da tabi'ai والتابعين لهم بإحسان دعوة لنا سكا بيسو تهجر كيوتا تاواسوني تابعي دا أتباؤ التابعين أبن دا سكا حدو أكنسا أنه لا يقبل من أحد قط أن يؤارد القرآن بذاء يرجي وواني با هو أي شيء kara alqur'ani ya kara alqur'ani bi ra'ayihi da ra'ayinsa ce ra'ayinsa da alqur'ani sun ci karo a saurare shi anan wala zauqihi ko wani dandanansa wala maqulihi ko wani tunaninsa na hankali wala qiyasihi ko wani kwatancensa wala wajdihi ko wani abin da yake ji a ransa duka wannan hanya waɗannan hanyoyi ba za su iya cin karo da alqur'ani da sunna ba in kuma har suka ci karo da alqur'ani da sunna su za su sha kasa alqur'ani suna nan tsaye kyam wanda ita ce wato ka'ida ce wanda sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in da duk waɗanda suka bi su suka bi tafarkin su suka yadda da ita cewa alqur'ani da sunna sune tushen kowane irin dalili kuma kowane irin dalili ma zai bi bayan su ne babu wani dalili da yake da alqur'ani yake bin bayan sa ko sunna take bin bayan sa sai dai shi ya bi bayan alqur'ani ko ya bi bayan sunna idan aka ce Allah ya ce annabi ya ce to an kai makura duk wani abu da yazo bayan sa yake sauraka wani ba zai zo bayan an ce alqur'ani ya ce ko ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shikenan wani kuma ya ce shi ga ra'ayin sa to ba za a saurare shi ba ko ya ce wannan abin ya saba wa ra'ayina to ra'ayinka aiwa kai asuwa sauraka ra'ayinka na banza ne matukar dai ya saba alqur'ani da sunna rike ra'ayinka ko ma ka jefar da shi ka yadda ra'ayinka ka dawo ka bi alqur'ani da sunna wannan asali ne tushe ne ka'ida ce da sahabbai suke kanta babu wani sahabi da aka ce masa ga abin da Allah ya ce ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ga ra'ayina babu shi ko da wani ya ce ga ra'ayinsa ya saurare shi ko zauƙinsa wato ce ga wani abu da yake ji na zauki a wancan abin nan a wancan karatun mai tarifin zauki cewa wani haske ne da Allah subhanahu wataala yake sawa a cikin zukata haske ne na Allah subhanahu wataala da yake sawa mutum a zuciyarsa da shi ne mutum zai iya tantance tsakanin ƙarya da gaskiya ba tare da ya duba wani littafi ba ko wani abu wanda shi ne suke cewa zauki nurun ne irfani wani haske ne na ma'arifa na sani da yake yaqzifuhu Allahu bi tajallihi fi qulubi awliyai da Allah subhanahu wataala yake jefa shi a cikin zukatan masoyansa yufarriquna bihi bayna al-haqqi wal batil da shi suke bambance tsakanin ƙarya da gaskiya min ghairi an yanqulu zalika min kitabin aw ghairihi ba tare da sun ciro wannan abin daga wani littafi ba ko wani sa wannan shine ta'rifin da al-Jurjani yayi ma zauki a cikin littafin sa at-ta'rifat shafi na 107 to babu wani wanda za a ce masa ga ayar al-Qur'ani ta ce kaza ga hadisi ya ce kaza shi kuma yace ai a zaukin sa a wani ilimi da Allah ya zifa a cikin zuciyar shi yana ganin abin ba haka yake ba shi yana ganin abin nan da ake cewa gaskiya ba gaskiya bace ko ko abin nan da alqur'ani ya nuna gaskiya ne ba gaskiya bane ko ya nuna ƙarya ce shi ya jo ga gano da wani ilimi da wani haske na ilimi da Allah ya sa masa a zuciya ya gano abin gaskiya ne wannan ba za a saurare shi ba wannan zaukin nashi zaukin banza ne ba na kirki bane ba na Allah da annabi bane ba na imani bane wanda annabi ya ce zaqa ta'mal iman zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasulan ce ya daddane dandanan imani wanda ya yarda da Allah matsayin ubangiji ya yarda da manzo a matsayin annabin sa wato manzon sa ya yarda da musulunci a matsayin addinin sa annabi ya ce ya daddane wato dandanan imani to wannan dandanan nashi ba na imani bane wanda duk zai ce ga wani abu da ya daddana a zuciyarsa da yake ganin shi ne gaskiya alhalin alqur'ani ya nuna ba gaskiya bane ko yake ganin gaskiyar da alqur'ani ya nuna ƙarya ce to wannan dandanan nashi na banza ne to babu wani wanda yake kawo wani abu na zauki bayan ga abinda alqur'ani da sunna suka yanke wala maqulihi ko wani abinda ya hankalta shi yace ga abu wanda hankalinsa yana nuna masa cewa wannan abin haka yake a ce ga ayar alqur'ani ya ce shi yana ga ta saba wa hankalinsa ko ga hadisi ya ce ya saba wa hankalina ya ce shi abinda hankalinsa ya faɗa masa shi ne daidai kuma shi za a fara gabatarwa akan ayar alqur'ani da sunna wanda ya saba wa tsarin magabata magabata ba su yadda da wannan ba kuma su fi akan wannan ba suna sallama wa alqur'ani ne kai tsaye suna sallama wa manzo sallallahu alaihi wasallam kai tsaye wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima saboda haka da zarar annabi sallallahu alaihi wasallam yake hukunci to ba sa jin wani kaikayi a zuciyarsu ko wani kunci a ransu wa yusallimu taslima suna sallamawa ne su miƙa wuya gaba daya to haka suka rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam haka suka kasance bayan sa sallallahu alaihi wasallam haka almajiran su suka kasance da zarar suka ji hukuncin Allah to kawai suna miƙa wuya ko yayi musu ko bai musu ba ko bai musu dadi ba in dai haka ce haka alqur'ani ya hukunta to shikenan haka manzo ya hukunta shikenan saboda haka ba a taba samun wani lokaci ba da suka yadda cewa akwai wani wanda hankalinsa yana gaba da alqur'ani ko yana gaba da sunna ba su taba yadda da wannan ba ba a samu wannan ba sai daga baya-baya sai daga baya-baya fitowar mu'tazilawa da suka zo suka rungumi aqidar itizali suka rika fifita tunaninsu akan alqur'ani da sunna suka ga abinda tunaninsu ya nuna musu abinda kwakwalwarsu ta nuna musu dole ne alqur'ani ya goyi bayan wannan abin dole ayoyin da suka zo na alqur'ani su tafi tare da abinda hankalinsu yake nuna musu idan kuwa zahirin alqur'ani ko zahirin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci karo da abinda hankalinsu yake nuna musu to dole ne su ƙara duba wannan abu saboda su a gurin su hankalinsu abinda ya tabbatar wannan baya tashi hujja ce qat'iyya ba ta tashi ya riga ya zo kenan ya tabbata to in wani abu ya zo na alqur'ani ko na sunna da ya ci karo da wannan abin da suke ganin hankalinsu haka yake to suka ce idan alqur'ani ne to wannan za su dube maganar su yi mata tawili wato su ban ƙara ma'anarta har sai ta dawo ta dace da abin da hankalinsu ya nuna musu shi ne tawili shi ne su ban ƙara ma'anar ce wannan zahirin da alqur'ani yake nunawa ba haka yake ba ce alrahmanu alal arshi stawa Allah ya daidaita bisa al'arshinsa su ce to su ba su yadda ubangiji subhanahu wataala ya daidaita akan al'arshinsa ba don wanda ya saba wa hankalinsu a ce Allah ya sifantu da siffar al-istiwa'i ala al-arshi ya sifantu da siffar ulu ce wannan hankalinsu bai nuna musu haka ba to alqur'ani da yazo haka to dole ne mai canza ma'anar mu ce ya mallaki al'arshi kuma kuma mu ce ya daidaita ce ya mallaki al'arshi kamar da ko ba nashi bane daga baya ya mallake shi ci ka mallaki mota da ba taka bace ta kamfani ce ko ta wani ce yanzu kuma ta zama taka shi ko Allah da man can ba mallaki ne babu wani summastawa don ka ce summa kamar da ba haka yake ba ka ce ya mallaki al'arshi da bai mallaka ba sannan ya mallaki al'arshi to saboda haka in ayar alqur'ani ce sai su ban karata su canza ma'anar daga zahirinta ta koma wata ma'ana ta boye da su suke ganin ita ya kamata a ce in kuma hadisi ne sai su to su kalle shi ta fuska biyu idan hadisin marwaitansa suna da yawa yawan da babu yadda za a yi mu ƙaryata su cewa ba su ji daga annabi ba suna da yawa to wannan hadisi ne mutawatiri mu abun mu ba yadda muka iya to shi ma sai mu bankara shi kamar alqur'ani idan kuma ɗaiɗaiku ne suka ruwaito shi an samu abubakar ne ko umar ko abu huraira ko Aisha ko Anas to mu ce kawai ba daidai ya ji ba ba haka annabi ya faɗa ba shi ne bai ji daidai ba saboda ka kuskure ya yi wanda in ba a samu masu rashin kunya za su ce ƙarya yake wa annabi ba zai ce kuskure ya yi wanda sun kyautata masa zato kenan sun taimaka masa sun masa ihsani to sai su ce kuskure ya yi ba za su bar wannan abin da hankalinsu ya ba su ba su dawo kan maganar a ruwayar Malik annafi an ibn Umar tayu maliku yayi kuskure tayu nafi tayu ibn Umar tunda za ta yi su yi kuskure to ba za mu yadda da ruwayar ba to wannan shi ne abinda mu'tazila suka zo suka gina daga baya aka yi tabin su akan wannan har aka zo aka mai da shi ya zama wata ka'ida ce mai cin gashin kanta wanda suke kira al-qanunul kulli. Al-qanunul kulli wanda shi al-qanunul kulli farko waɗanda suka fara maganganu akan wannan irin su al-baqillani Abubakar al-baqillani wanda ya rasu shekara ta 403 ya zo yayi magana akan gabatar da hankali akan nassi akan nassi in aka ce nassi ana nufin alqur'ani ko hadith ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya al-juwayni ya biyo bayan sa shima a cikin littafin sa al-irshad al-juwayni ya rufe shekara ta 478 ya zo da nashi shima ya ƙara tabbatar da waccan magana ta al-baqillani أبو الطيب الباقلاني سلم باينسا أبو حامد الغزالي شما ذو يقارى يقارى تبتر دونا أبو الناس شما أبنا الغزالي شكرتا لي بيرد بير sannan bayan sa Fakhruddin Razi yazo wanda ya rasu shekara ta 606 yazo ya ƙara jinjina wannan abin ya ƙara kuma masa kwarima har ya rubuta littafin sa Ta'sisu Taqabina Taqdis wanda a ciki ya ƙara tabbatar da wannan yayi magana mai tsawo akan wannan sannan sauran waɗanda suka zo duka sai suka ci gaba da binsa akan wannan ra'ayi na cewa alqur'ani shine gaba abinda ya hukunta shine za a hukunta abinda duk ya hankali shine gaba afwan hankali shine gaba abinda hankali ya hukunta shine hukunci abinda ya saba wa hankalinsu to ba hukunci bane karanta maganar sa daga cikin littafin sa qanunut ta'sis a cikin kanunin ta'sis shafi na 172 fasali na 32 yake cewa hujjoji na hankali idan suka ci karo da zahiri na nassi na nakali wato alqur'ani ko hadisi ta yaya al'amarin zai kasance to shi da ya fara shimfiɗa da cewa i'lam anna ad-dala'il al-qat'iyyah al-aqliyyah idha qamat ala thubut shay'in wato dalilai na hankali waɗanda ba za su tashi ba wanda suka riga suka zo suka tabbata ba za su tashi ba idan suka ci karo da wani wato waɗanda suka tsaya da kafafunsu suka zo suka tabbatar da wani abu summa wajadna adillatan naqliyatan yush'iru zahiruha bi khilafi dhalika sai muka samu kuma dalili alqur'ani ko hadisi zahirin sa yana nuna sabanin abin da hankali ya tabbatar kaga ya fara bude maganar sa da hankali saboda shine gaba agunsa duk wani abu da zai gina ne a kansa shi yasa ya fara cewa idan aka samu abu hankali ya tabbatar sannan nassi ya saba masa bai fara cewa idan aka samu abu nassi ya tabbatar hankali ya saba masa saboda shi hankalin shine farko sai ya ce to idan aka samu irin wannan to al'amarin baya wuce ɗayan abu hudu imma an yusaddaqa muqtada al-aql wa an-naql fa yalzamu tasdiqu an-naqidain wa huwa muhal ko dai mu ce duka abubuwan bi gaskiya ne da abinda hankalin ya tabbatar gaskiya ne abinda nassin ya tabbatar da gaskiya ne to mun gaskata abubuwa bi masu warware juna kamar a ce maka ga mutun nan a tsaye a zaune a tsaye kuma a zaune kuma ka yadda a tsaye yake kuma a zaune yake to kaga wannan tasdiqun naqidaini ne kai daga nan ka san ba zai yi ba muhalli a ce ga mutun nan ya mutu kuma yana da rai mayyutin ne kuma hayyun ne kaga tasdiqun naqidaini ne wanda kuma a hankali ba yayi wato in ka ce alqur'anin gaskiya ya faɗa shi ma hankalin nashi gaskiya ya faɗa to kamar ka gaskata abubuwa ne da suke warware juna yace wa imma an yabtula fa yalzamu takdhibun naqidaini wa huwa muhal ko kuma duka su a ce ƙarya ne a ce ba mai rai bane a kuma ce ba matacce bane kaga ba zai yiwu ba annaqidain la yartafi'an a ce ba mai rai bane kuma ba matacce bane ba zai yi ba dole dai sai su koma rai ne ko matacce ne amma ba zai zama ba mai rai ba matacce ba to a ce alqur'anin ba gaskiya bane shi ma hankalin ba gaskiya bane kaga ba zai yi ba dole sai dai ya zama gaskiya yace wa imma an yusaddaqa adh-dhawahir an-naqliyya wa yukadhdhab adh-dhawahir al-aqliyya wa zalika batil ko kuma mai yarda cewa abinda alqur'ani ya zo da shi zahirin sa din shine gaskiya shi kuma abinda hankalin ya nuna ba gaskiya bane nan yace shi ma wannan ƙarya ne ba zai yi ba wato ko kai in ka ce zaka yarda da hankali abinda zaka yarda da nassi ka yarda da hankali yace shi ma wannan batilun shi ma wannan ƙarya ce ba zai yi ba me yasa yace li'annahu la yumkinuna an na'rifa sihhata zawahir an-naqliyya domin ba za mu san cewa ai alqur'anin da muke hujja da shi abu ne mai inganci ba sai idan mun sani ta hanyar dalilan hankali akwai Allah yana da sifofi kuma muka tabbatar da mu'jiza shine da Allah yake ba wa annabawa to ta nan ne za mu iya yarda cewa wato za mu iya yarda da cewa abinda alqur'ani ya zo da shi ko abinda qur'ani yake faɗa gaskiya ne wato abinda yake cewa idan muka ce za mu yarda da abinda nassi ya nuna mu bar abinda hankali ya nuna to ai shi nassin bai tabbata ba sai da hankalin mai yarda cewa gaskiya ne annabta ba ta tabbata sai hankali ya tabbatar da gaskiyar annabci to in muka soki hankali muka ce shi ma yana iya yin kuskure to kenan wani na iya zuwa ya ce ashe da ya nuna muku annabci gaskiya ne kuskure yayi to dole mu yarda hankali baya kuskure dan wannan ne zai sa mu yarda akwai Allah a yarda akwai annabi sauraka ba zai yi taba mu taba hankali ba in muka taba hankali mun soki nassin kansa dan haka dole mu ba hankalin yadda yake to an za fuska ɗaya ta rage cikin hudu shine kawai mu yarda cewa hankalin shine a gaba sai mu dawo mu yi tawilin abinda yake nassin ne wannan shine abinda ya faɗa kuma shine abinda Juwayni shi ma ya sake maimaitawa a cikin littafinsa al-Irshad shafi na 358 zuwa 360 to haka nan duka waɗanda suka zo baya su Abu Hamid al-Ghazali don haka suka yi ta faɗa to amma abinda Ibn Taymiyyah yake faɗa Ibn Taymiyyah ya bi wannan littafi na Fakhruddin Razi Qanunut Ta'sis yayi masa raddi da littafin Sadar Ta'arud al-Aqli wa an-Naql daga cikin abinda yake cewa karanto abinda bayan yayi dogon bayani yayi wata bayani mai tsawo a cikin mujalladin farko ya kawo cewa babu wani daga cikin mabiya kungiyoyi na aqidu daban-daban ko mabiya mazhabobi na fiqhu da yake dauko maganar malaminsa sannan shi kuma yayi wani tunaninsa nashi na hankalinsa ya saba da na malamin nan nasa ko shugabansa ya ce zai jefar da maganar malaminsa ya bi hankalinsa ce babu wanda yake yin wannan in a bangaren aqida ne babu wani ba mu'tazili da zai dauko maganganun manyan mu'tazilawa ko mabiyin wanda yake bi a cikin mu'tazilawan ya ga maganarsa ta saba wa shi abinda yake tunani ya yadda maganar malaminsa ya bi abin nan haka nan 'yan gani kashenin mazhaba ba zai taɓa ɗauko maganar maliku ba shi ya yi tunanin wani abu sai ga ta saba ya saba da ya yadda maganar malikun ya ɗauki tashi ya ce to amma sai ta Allah da manzansa ba za ka yi wannan abu a wani shugabanka ba sai a Allah da manzansa su ne idan maganarsa ta saba wa hankalinka sai ka nemi yadda za ka sullube su ka canza tasu maganar sai ta daidai da hankalinka to sannan masu wannan maganar yayi ta shimfiɗa ya ce masu wannan maganar su suka fi kowa saɓani a junansu su masu cewa ai aiki da hankali to su kansu hankalin nasu ya haɗa kai hankulan nasu sun ƙi haɗuwa kowa saɓa wa ɗan uwansa yake ƙungiya ce yanzu ka dubi mu'tazilawa na Bagadaza da mu'tazila na Basra mabiya Abu Ali al-Jubba'i da Abu Hashim al-Jubba'i uba da ɗa kamarta junansu suke duk kuma sunansu mu'tazilawa amma ɗaya bai yarda ɗaya ma musulmi ba ne da uba da ɗa da uba da mabiya ɗa da kuma mabiya uba ya ce to in ka samu saɓani hankalin suwa za mu bi na uban da mabiyansa ko na dan da mabiyansa yace to haka nan shi'a suna daga cikin wadanda suke da irin wannan ra'ayi na taqdimul aqli ala an-naql yace to su ma ga sunan sun ma fa mu'tazilawa sassabawa wani yana cewa a cikin su kadai ma akwai isnataini wa sab'ina firqa su kadai a cikin su to hankalin wace kungiyar zaka bi a cikin su yace to bare kuma ka je falasifa yace wannan kara wato kara zubani waɗannan kara zuba suke kuma su ne ogannin su ake gani ana kogi da su yace to wanda aka fusar abin nan Ibn Sina da Al-Farabi suka sa a gaba shine Aristo to Aristo a junansu ma a junansu shi da almajiransa a junansu ma rigima suke rigima ce ba karama ba karama ba to sau ballantana kuma in ka kwatanta ra'ayinsa da sauran kuma makarantu na falsafa da ban su ma duk kansa rube yake to hankalin wazabi nawa za a dauka abin nawa duk kuma kowanne yana cewa shi nashi ne daidai da hankali ra'ayinsa ita ce daidai da hankali yace to babu wanda zaka samu sun sauna lafiya sai wanda suka gamu sunna da abin da kitabu was sunna sauraka duk wanda ra'ayinsa ya saba kitabu was sunna sai a bar masa kayansa ana da dai inda za a je a hadi gaba daya ya yadda an tafi da shi bai yadda an tafi da shi ba dai ana da inda za a ba tafiya ake ba kai abin nan ido rufe ba sai ina aka nufa ba yace to shi yasa ahlus sunna suke abin nan to bayan yayi dogon magana sai yake cewa fa fil jumla النصوص الثابتة في الكتاب والسنة لا يعارضها معقول بين قط باب والنسي القرآن للسنة لذلك سامو حنكلي كان حنكلي يا سابا متى ولا يعارضها إلا ما فيه اشتباه واضطراب باب وانا ابن حنكلي لذلك غياك انكاو يا سابا ابن سيوان ديكي نروني من رون الرواني هو ديكي للتمكان والورا yace wa ma ulima annahu haqq la yu'aridu ma fihi ittiram wa ishtibah da abinda aka tabbatar da shi gaskiya ne alqur'ani gaskiya ne sunnar annabi gaskiya ce to ba za a kawo wani abu mai rikitarwa ba ko wani abu mai tufka da warwara a ce ya ci karo da wannan lam yu'lam annahu haqq wanda ba a tabbatar da gaskiyarsa ba bal naqulu qawlan 'amman kulliyan ibn taymiya ce ga ka'ida guda ɗaya zamu faɗa ta bai daya إن النصوص الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعارضها قط صريح معقول باب ونحنكلي إن قنتتشي لا فيي قد ليل يسابع موت سنة قد داع ويسابع موان حديثي قد داع بابوشي دكم ونا أبن دك غنشي يا تكرو نحنكلي كوني شي أبن بي إن قنت رقى النبي صلى الله عليه وسلم ونخلقه كوكما يا إن قنتشي هنكلي نيبا إن قنتتشي با amma ba zai yi wa duk sun inganta hankalin ingantacce hadisin ingantacce kuma su cika babu su fadlan an yakuna muqaddaman alaiha ballantana a ce ga wani abu yana gaba da hankali yana gaba da sunna wa inna man ladhi yu'ariduha shubahun wa khayalat kawai wani shi wata shubha ce wani wasu wani tunani ne da hasashe da kake da shi yake cin karo kawai amma ba gaskiyar ba mabnaha ala ma'anin mutashabiha wa alfazin mushmala ka gina hasashenka akan wasu ma'anoni masu rikitarwa ko ka gina su akan wasu lafuzza dunkulallu shikenan sai ka ce zaka kara wannan tunanin naka ko hasashen naka da alqur'ani ko sunna fa mata waqa al-istifsar wal bayan zahara anna ma 'aradaha shubahun sufasta'iyya da zarra aka yi bayani ka kawo shubhar ka aka yi maka bayani kana ganin abin nan kamar ba zai yi ba ka zo ka zauna aka yi maka bayani dalla dalla sai ka gane kawai ashe daman rudunka kawai kake yi baka rike komai ba kawai hujja ce ta banza ka rike la bara'ina akliya baka rike wani abu na hankali ba to wannan shine abinda ibnu taymiya ana yake tabbatarwa cewa magabata da tabi'ai da atba'ut tabi'ina dukan su sun hadu akan wannan ka'idar cewa la yuqbalu min ahadin qattu an yu'arida alqur'ana la bi ra'yihi wa la zawqihi wa la ma'qulihi wa la qiyasihi wala wajdi ba zai kawo wani abu na alqur'ani ya kara shi da ra'ayinsa ba ko da zauƙinsa wani ɗanɗanansa ko kuma wani abinsa na hankali ko wani kiyasinsa wani kwatancensa kamar yadda fuqaha'u musamman ashabul ra'i in aka kawo hadisi sai su kawo ni kiyasi sai su ce wannan kiyasin ya ci karo da hadisin saboda ka sai su jefar da hadisi sai su dike kiyasin suna gabatar da kiyasi akan nassi wannan yana nan daga cikin wasu masail da yawa zaka ga ahnaf sun gabatar da kiyasi akan nassi to shi ma wannan ba za a karbi wannan ba yace wala wajdihi ko kuma abinda mutun yake ji wato wani abu da zai zo ya shiga zuciyarsa ba tare da ya tsaya ya wahala ba wajen neman ya san shi haka kawai sai ya waye gari kawai ya ji wani abu a ransa su fa duk suna da irin wannan a cikin al'amuran su cewa idan ka zo ka saka ko mai buga dindufa yana bugawa ko ana rangaji ana wannan waƙe-waƙen wai sai abubuwa na ma'arifa sai su ta zo maka sai su zo maka sai su zo maka sai ka ta jin wasu abubuwa na ilimi suna ta kwararo maka to shi wannan shine suke kira alwajd yajidunahu min athari as-sama ko a wata ana rera wata waka ta begen Allah ko yaban Allah ko yaban manzon Allah shikenan sai wannan ma'arifa ta rika shigo maka to duk wannan ma'arifar taka in ta dace da alqur'ani da sunna fa biha wa ni'mat in bata dace ba to kai jifa da ita shi alwajdu ya fi zuwa lokacin da ake sauraron wani abu na waƙe-waƙe na dindufa ko na wani kaɗe-kaɗe to a lokacin ne wai shi wurin wannan ilimin yake zazzago maka to duk wannan duk wani zauki ko wani wajdu ko wani waye da zaka ji matukar ya ci karo da alqur'ani da sunna to abin jefarwa ne ba abin a saurara ba ne al-ghazali a cikin al-munqidh min ad-dalal abu hamid al-ghazali wanda ya karanta wannan littafi zai ga irin dimo wanda wannan bawan Allah ya shiga a rayuwarsa yayi yawo mazhabobi da dariku daban-daban yana neman abin da yake gaskiya in ya shiga nan sai je ga kawai hanya ta toshi babu mafita ya ziyo robas ya dawo ya jikin gobe wannan akwai sanda ya kai da kicin sai da ya kai matsayin takafu al-adilla cewa shi yana ganin duka wannan mazhabobin da wannan aqidun mabambanta duk kowanne yana da dalili mai karfi kuma dalilan duk sun zama daidai wa daidai ba ka irin jayin da wani bangare ba sai da kai to takafu al-adilla kaga wannan halaka ce gaba da shi da kansa yake ba da sai da kai wannan yayi yawo cikin falsafa yayi nisa ya zo ya shiga mazahib al-kalamiyya dan ma yayi nisa a ciki karshe ya samu duk abubuwa baya shi yasa galibi masail manya-manya irin su al-amidi masail manya-manya sai da su tawakkufi kamar ibn taymiya yake faɗa kibarul masail na aqida sai dai su tawakkufi su ce sunan ba su da ra'ayi musan wanne ne sun kawo ra'ayin wannan sun rushe sun kana wannan sun rushe sun kana wancan sun rushe to me yayi ra'ayinka ce shi yayi tawakkufi ne ya tsaya cak shi yanzu bai san inda zai go ba yace to duk alama ce ta ka shiga rudu shaharastani shi ma haka ya shiga irin wannan ce laqad tiftu fi tilkal ma'ahid kullaha wa sayartu tarfi bayna tilkal ma'alim falam ara illa wadi'an kaffa ha'irin ala dhaqanin aw qari'an sinna dadim ce duka yayi yawo ya shiga can ba makarantar da bai shiga ba amma karshe kawai yaga duk kowa a cikin dimuwa yake cikin rikicewa yake saboda haka shi ma yanzu bai san ina zai bi ba to saboda haka wannan shi gazali da karshe da yazo ya gama wannan yawace-yawacen marar amfani sai da ya koma ya rike tariqatu ahlul kashfi ya koma tariqatu ahlul kashfi cewa waɗannan abubuwa ta hanyar kashafi za a gano gaskiyar wannan kafin ya watsar da kashifin ma ya dawo ya rike alqur'ani da hadisi ya mutu yana rungume da sahih bukhari da karshe ya watsar da tunda da karshe da ya dawo tariqatu ahlul kashfi wannan marhala ya rubuta sai ya ulumuddin ya dawo yana ganin hanyar kashfi kashfi shine ko a nuna maka manzon Allah ka ganshi ko ku cikin bacci ku yi magana da shi ya gaya maka ga abin da ake nufi kaza 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 wannan shine kashfi ce an mun kashafi ce an mun kashafi to karshe da ya dawo dariƙar ahlul kashfi din ma ya gaba inda za ta je to da kai kana maka kashafi wani kuma ai masa wani kashafin da ya saba naka to kaga sai a rasa kashafin ma za a bi ta'arudul kashf wal kashf to karshe dai yaga cewa ba abinda zai zauna lafiya illa rike alqur'ani da hadisi to wannan ita ce abinda ibnu taymiya ne yake cewa wannan shine mafi girman ni'imar da Allah ya yi wa magabata rike alqur'ani da hadisi duk suka watsar da wadancan abubuwa to shine ya ci gaba da bayanin abinda annabi ya zo da shi na shari'a da alqur'ani abinda yake dauke da shi na shari'a wanda insha Allah a karatu na gaba za mu ji abin da muka faɗa dai Allah ba mu dana da muskuri Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh